shigowa zauren VOA. Har yanzu muna tattaunawa da manyan baki kan mukamin minista da aka ba mata tara a wannan kasa ta mu Najeriya. A wannan zauren ina tare da Ali M. Ali da Madam Ene Ede da Hajiya Bilkisu Ibrahim wacce akan bayananta za mu tashi a yau. Hajiya Bilkisu, bismillah.
Kasuru yana ki, ba su san irin ke kuma
bayan da harkar Roma ya fi shafan mata ma. Yawancin kika je sansanin ƴan gudun hijira ne. Ai mata za ki fi gani da ƴaƴan su gaba ɗaya.
Eh to kina magana ma sansanin tun da ni na ɗaya na fito daga gudu. Ai ni ne kuwa na sansanin da mun gudu da kafa.
A jihar Yobe.
A Amudi.
To mu bi jihar Adamawa.
Yawwa lokacin da Boko Haram suka shigo mana suka kore mu. Kafa ce aka yi ta gudu. To kamar yanda kika faɗa su ministocin za su auna su duba me ya kamata mu yi wa'annan mata ne abin tausayi ne bari mu taimaka musu ba wai kuɗi za a ɗauka a bayar ba ne
a yi musu horo da za su dogara da kansu
a yi su dogara da kansu kuma su fahimci menene amfanin ilimi me ya kamata mu yi me ya kamata mu yi kin zo gaba yanzu akwai mace za ki gani ba ta yi karatu ba tana kokarin da za a yi haɗanta su yi karatu su zama wani abu
kulle kankara a yau ke
kowa gobe ta yi wani kankara sai ga Allah ce nake tana da wani nasibi wanda ta ma fi karfin wannan abubuwan ma da kike kirgawa ta ma fi karfin wannan abubuwan kar ma mu kai da nisa ai ni mace ce ko akwai abun da zaki duba wanda ta yi karatu boko
wanda ba ta yi karatu ba
daban daban amma kuma ina wanda ta yi karatun tana zanne a ƙauye ita ba ta wayar da kan ƴan uwanta din ba tana zanne wanda kuma ba ta yi karatun ba ta shiga birni ta zo ta nemi abun yi ta dan komin yaya ta dan fahimci abin da ya kamata anan za ta taimaka wa dadanta ko za ta bar su karazi da
ya kamata ta taimaka mu
za ta taimaka wa dadanta ina wanda kuma suke zanne a ƙauye sun yi karatun ko amma kuma ba su da shi ba su san ya za su ba ya dadan nasu za su kasance ba za su yi karatun ba
to ubangiji Allah ya kyauta bari zo gare ka Ali M. Ali na ga lokaci ya fara daga mana hannu bari mu ji shawarar ka da waɗannan mata shin za su rika zuwa karɓan umarni ne su yi aikin da aka keɓe musu ko yaya to ka ba mu shawara
ni ina ganin a mafi akasari wani lokacin kuma wato su mata sun fi kosawa da ƴan uwansu mata
to
akwai gajan haƙuri za ki ga wani a zahiri ne za ki ga wani lokacin da mace ta nemi shawara wajen ƴar uwarta mace wanda ta tsallake ta koma ga namiji saboda waɗansu dalilai da duk an fayyace su waɗansu da
kasa
akwai matsalar kishi da zargi mace tana gudun kar wata mace kamar yadda
ta yi na kamar ta faɗa
ta yi wannan to ni ina ganin a wannan na farko dai shi isa ilimi da kuma gogewa yake da tasiri wajen gudanar da ayyukan yau da gobe balle wanda ya shafi office ilimi aka ce shi na zaune bai ga gari ba shi kuma mai ilimi ɗin kifi rijiya ya ce to jahilin kifi da ke fadama ya fi shi saboda zai zagaya ga ashe cewa rijiyar nan ɗan ƙaramin waje ne amma in kana fadama za ka zagaya ka ga ƙoramu da dama kuma sai ka ce ashe duniyar nan tana da faɗi saboda kuma a wannan tafiyar ne za ka ce tafiya mabuɗin ilimi za ki ga so da yawa mutane da dama a jamhuriya ta farko sun ba manta ba shugabannin mu na arewa ai dukansu malaman makaranta ne na grade 2 da sardauna da prime minister
haka
ta fara kulewa dukansu ba wani mai digiri
haka ne
malaman makaranta ne grade 2 teachers amma saboda wato gogewarsu har yanzu mutane suna nuni cewa ba a sami shugaba mai basira mai kaifin basira
irin sardauna ba
irin sardauna irin tafawa balewa mutane suna nuni da cewa lokacin da ya je amurka ya je ba da jawabi a united nations da ake masa kirari cewa muryar zinare ta afirka tafawa balewa ke to kinga irin waɗannan za ka kasance ɗan mutum na da ilimi amma ba gogewa to akwai matsala gwanda wanda yake da gogewar amma yana iya karatu da rubutu shine zai fi sauƙin lamari to haka yake ga mata dole ne ya kasance sun faɗaɗa tunaninsu kuma cewa duk wanda zai kawo shawara ta gari ba kan mace ta tsammanin yar uwarta mace ba ta iya ba shawara kuma kada ta tsammanin cewa in ta ba ta shawara tana harin ko mai gidansa shi kuma wani lokacin ana yi wa mazaje ma zargin da babu shi gaskiya magana ce amma mun san an ce shi kishi ga mata kumallo ne kumallo ne in yazo ya zo to abu kuma na ƙarshe da zan ce wai su al'amura da ku kai wannan sun mun ga wannan ne kuka aka tattauna anan ya fi ƙarfin ma'aikatar da take kula
da mata
abu ne mai faɗi kamar ilimin ƙamace wanda
abubuwa da yawa da dama an haɗa da iyaye an haɗa da hukuma an haɗa da wani ne
da malumin da na gaure malumin mu na addini saboda ita ƙamace ka ba ta ilimi ka ba al'umma saɓanin ɗalibi don kuma kamar da kuka nuni nan a sansanin ƴan gudun hijira musamman yankunan nan da ake ta faman tashi zaune kamar na arewa maso gabas bi yawanci mata ne kul suka fi yawa saboda kuma mata da yara saboda ne yadda Allah ya halitto mace da tausayi kuma sai ya tsora mata wato kula da yaya yanzu ga yarinya a shekara 10 ta kula da ƴan uwanta guda
ya isa ma ta kula da gidansu gaba daya
eh amma namiji dan shekara 25 kaza saboda haka Allah ya yi mace da wannan kaifin basira yana zuwa kamar a turan lura ce da fasimi sai ta ne
haka haka aka yi mu
haka aka yi mata shi sa dole a jinjina mata dole ne mata an san su ne wato ginshikin al'umma to dole sai an ba su kula ta musamman saboda suna da rauni dole ne a tausaya musu to kuma wannan tausayawa da ba su ilimin sai ayin haɗin gwiwa ba ga wato ma'aikatan da ke kula da ayyukan mata bari ba ku wani abu ban dariya akwai a baya lokacin mulkin soja an taɓa kwamishinan ma'aikatan mata namiji
shi ne a wata jiha ba
wata jiha shi a lokacin soja ne sai gwamnan na mulkin soja a lokacin ya ce ai namiji ne ya fi sanin matsalolin mata shi hutun suke da to kuma mutane suka ta magana cewa kusan haka
ɗin kuma an kusa yadda da shi
an kusa yadda da shi amma kamar yadda wannan ba yadda ita mace ita za ta sanin ciwon
ya mace yar uwarta
shi da mace ba lalle zai je wannan
to yawa to
a cikin da kashe ni ina ganin inda aka kiyaye waɗannan abai ba dai to zai zo mana da sauki don jin al'umma.
To bari zo wajen ki madam NAA dai lokaci ya ɗaga mana hannu. Menene shawarar ki ne ga waɗannan mata da yanzu ake shirin ba su mukamai tunda mun yi ƙorafi cewa an daɗe ana ba mata mukamman nan ba ma ganin shi a ƙasa.
Ni ina da sa na samu taimako a gun mata akwai lokacin da bani da gida. Mata da yawa sun taimake ni. Matashi
ba ta ganin suna tsoron kada ki musu korafi ne
sun yarda da ni amma na ga matsalolin su don haka ni shawaran da zan ba su su bi mata da da sun yi mulki sun yi kuskure a jiya ne mai shawara kan ga waɗansu ba su a koma maza sai su koma wanda sun yi mulki da sai wannan matsala ne ta samu daga wurin zai taimaka su bi kafafun wanda sun yi mulki ka su ce wai na su da su yanzu su digital ne waɗannan analog ne kar su kuskura kuskure da waɗannan sun yi in kuma sun zo wurin su su faɗa musu gaskiya ba su ce wai to zai ya kawo min kuɗi kawo min kaza ba su yi in sun yi wannan zai taimaka mana duka kuma maza muna roke ku don Allah kar ku sa abinda ake ce banana peel ma mata ko an roke ku ko SA ne ko PA ne ko driver ne ko waye ne don Allah ku taimaka don inda Nigeria ya zama yanzu inda malam ya fada mata ne za su fito za su cire mu a cikin wannan matsalan da muke ciki
to shikenan to da wannan bayani ko kina da abin ƙari ne Hajjat da ke su sai ki dan ƙara musu shawara ko na wani abu
shawara mu dai su tausaya kuma su san me suke ciki ba wai kawai an zo an hau kujeru
an zanna shikenan an manta da mata ba matan nan su ne da nan da eh mun san sun yi kokari amma akwai matan da suka jajirce a siyasar nan kamar yanzu yanda wannan madam ta yi magana
madam ene
yauwa in jajircewa ne mace ce kamar namijin ita ma tana daga ciki ai ko ba haka ba tunda ungiya ce ta mata duk mutumin da ya tara mata aikin san kuwa na karamin jajirce ba ne
kwarai da gaske
don haka Allah ya ba su sa'a suna zan Allah ya ba su kujerun mulki su tausaya su taimaka su duba mata da yara da kuma halin da mata muke ciki yanzu duk wata ƴa mace yanzu da na birni da na ƙauye da babba da yaro da tsofaffi da baki ɗaya muna cikin wani yanayi wannan kowa ya san kuma an ɗauke su har su tara an ɗaura su akan wannan kujeru su nutsu da kyau su tausaya su taimaka su sa hankalinsu su rinƙa bincike kamar yadda wannan matan ta faɗa wani lokaci su nemi shawara mata ƴan uwansu sai su yi abin da ya kamata da kuma mata ƴan uwansu Allah Ubangiji ya ba su sa'a akan kujerun nasu
to da wa'annan bayanai na Hajiya Bilkisu Ibrahim muka kawo ƙarshen wannan shiri tare da fatan an amfana da abubuwan da aka ji a shirin a madadin bakin namu Ali M Ali da Madam Ene Ede da Hajiya Bilkisu Ibrahim sai kuma daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin Madina Dauda ce ke cewa ku kasance tare da mu a makon gobe idan mai kowa ya kai mu domin jin wani sabon shirin mu huta lafiya